وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنا متى يو أشرين دا تفس كواتا زماد الأولى شكرا دبو ايادة اريه ادى أربعين دا بقى هجرة من زنس إراء النب محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شيني داتي دا شا ترى كواتا شا ايه شكرا دبو بيو دا أشرين دا بير شكرا ميلادية za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sharhul arba'in an-nawawiyya wallafar babban malami al-sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah dan uwa idan ba a manta ba har yanzu muna cikin hadisi na biyu hadisin Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda حديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا الرجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر زواج رشان حديث من شجع شره كيف يتكلم سمير دمالا كمانا من يعني ديديق الدمالا كمانا بيان wanda ba musulmi ba idan suka farta kalmar shahada suka ce la ilaha illallah to musuluncin su ya inganta sun shiga addini wale ce amma dukkanin kafirin da yake da shakka ko kokonto game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yadda da risalar manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba to fadin sa la ilaha illallah kadai ba ta wadatarwa sai ya hada da me محمد الرسول الله wannan shine gabar da muke bayani a lokaci muka dakata a darasin mu na ƙarshe zamu tashi daidai inda malam ce qala shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala babban malami ahmad ibn abdul halim ibn abdus salam ibn taymiyah al harrani ad dimashqi alayhi rahmatullah yake cewa وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة كو اتفقت عليه الأمة قالت وقد علم حقيقة أبنيديك أن سنشي بالاضطرار سني نتيلت ندولي من دين الرسول صلى الله عليه وسلم دقاء الدين منزان الله إرادة أمنتي سأرى تبتها أغريشي واتفقت عليه الأمة كما أبنيديك الأمة قبائل تايئت أن أول ما يؤمر به الخلق شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله شيني فرقا أبند أكي فار أمرت رحلتا دأيك تاشي كود أي وتدشي شيني الشيدا و babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah kuma hakika annabi Muhammad ira da aminci su kara tabbata a gare shi manzon Allah ne wannan shine abu na farko da ake bukatar kowanne musulmi ya yarda da shi ya tabbatar da shi a zuciyarsa sannan kuma ya farka shi da bakin sa idan yayi haka to ya zama musulmi bale cewa bi zalika yasiru al-kafira musliman kaga da wannan ne وإذا كان مسلما وشهد الله إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن كما دا يكسنتي مسلمين شي يشهد باب أبن بوتا وادا قسياتي الله ومات على ذلك ya rasu ya mutu akan wannan shaidawar tasa fa innahu yakfi liqawlihi liqawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam to wannan ya ishe shi zama cikakken musulmi saboda fadin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da yace man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa allah dakhala al-jannata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk zancansa na ƙarshe daga duniya kalmarsa da ta fito daga bakinsa na ƙarshe daga shi bai fara ƙara fadin komai ba shine la ilaha illallah ya fata kalmar shahada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dakhala aljannata to zai shiga aljanna Allah ya samu daga ciki wannan hadisi ne ingantacce da Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Abu Dawud ya fitar da shi daga hadisin Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yarda Malam Albani ya inganta shi kuwa na ɗaya daga cikin abin da ke nuna husnul khatima kyakkyawar cikawa da musulmi zai yi shine lokacin rasuwar sa ya furta kalmar shahada yace la ilaha illallah shikenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda Allah ya datar da shi ya faɗi haka to zai shiga aljanna wa inna maktafa bi la ilaha illallah mutumin da yake asalin sa musulmi ne ya wadatu da faɗin la ilaha illallah kadai ko da kara da muhammadur rasulullah ba li anna hadha almayyita yuqirru bi anna muhammadur rasulullah saboda shi wannan mamaci da ya rasu kafin ya mutu ya farta la ilaha illallah ya riga ya tabbatar ya shaida a zuciyarsa annabi muhammad manzon Allah ne ira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ne aiko musulmi ko wanda musulmi da yake bin addinin musulunci ya yarda da annabi muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi ba haka bane abinda zan nuna cewa mutum ba musulmi bane shine inkarin muhammadur rasulullah ira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan kadai ya isa ya kore shi daga da'irar addinin musulunci idan musulmi ya zo mutuwa sai ya ce la ilaha illallah bai ce muhammadur rasulullah ba wannan ya wadatar da shi ko bai wadatar ba ya wadatar me yasa saboda ai a zuciyarsa ya dade me muhammadur rasulullah baya shakka baya kokanto game da haka wannan ya wadatar shi da wani matsala a wajen rashin fadin muhammadur rasulullah din a wajen rasuwar tasa kamar yadda malam ya ambata malam yace shahadatu allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai allah تستلزم إخلاصا كما لزمت أنت تبوتا قال الله مأروكا تنسركي ما أنا دزارا متنية لا إله إلا الله أقول لك نفي با وندزي وبوتا سي الله مأروكا تنسركي دك هو إبادة هو زي شني كري ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai inda la ilaha illallah take nuna wa wayu sama hadha an-naw'u min at-tauhid tauhid al-uluhiyya kale ce kaga wannan nau'i na tauhi malamai suna ambatan sa da tauhid al-uluhiyya wayu sama tauhid al-ibada kamar yadda kuma wasu malaman suna ambatan sa da tauhid al-ibada ma'ana tauhidin da ake kadaita ibada ga Allah madaukakin sarki shine malami suke ce masa tauhidi ma'ana kadaita aikin bayi ga Allah madaukakin sarki shi tauhidin rububiyya shine kadaita aikin Allah madaukakin sarki shi kuma tauhidin uluhiyya shine kadaita aikin bayi na babu misali in kace tauhidin rububiyya halitta aikin waye aikin Allah ne haka ne azurtawa fa kashewa fa kawo dare kawo rana saukar da ruwan sama zuwa da sanyi duk wannan aikin waye aikin Allah ne subhanahu wataala to dole ne ka kadaita Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayyukan nasa shine tauhidin rububiyya ayin uwa shi kuma tauhidin uluhiyya shine kadaita kai naka na ibada ga Allah subhanahu wataala fakin sallah kai ne kaga naka aikin ne zaka kadaita shi zuwa ga Allah madaukakin sarki idan zaka kira kada ka kira kowa sai Allah fa iza alta fa kada ka roki kowa sai Allah idan zaka nemi taimako kare ka nemi taimakon kowa agaji shi ake kira kadaita Allah madaukakin sarki sunan ibada to ka sani cewa ba a yi wa kowa shi sai shi subhanahu wataala tauhidul uluhiyya ko kuma ka ce masa tauhidul ibada duk ɗaya ne ana faɗa. Li anna ma'ana la ilaha illallah, malaisi saboda ma'anan la ilaha illallahu ay la ma'buda haqqun illallah. Abin da yake nufi kamar da yadda muka tamaimaitawa a baya shine ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga ba za ka bauta wa kowa ba wanda ba Allah ya bauta ba. Duk abin da ake cewa bauta za sunansa ibada, sunansa bauta, to wannan abin bai cancanta ga kowa ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Man qala, duk wanda ya bude bakinsa ya furta lafazin la ilaha illallah, ba abin bautawa da ko ya bauta wa wani Allah, bale ce fa huwa kazibun, to kaga wannan Allah ne kawai, amma zai zuciyar sa ba. Illallah tastalzimu ikhlasal ibadati lillahi azza wa jalla, tana lazimtawa ma'abucinta tsantsance bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai. In aka ce tsantsancewa, ma'ana yi subhanahu wa ta'ala wa ma'an uwa shirka ce dariya ba shirka. Duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shirka, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira wuriya da karamar shirka ko kuma shirka boyayya, dukkanin sunan sa shirka. Me yariya shine aikin da gani ya ji dadi ko ya yabe ka ko ya baka wani abun duniya, wannan shine riya. Aikin da dan Allah kadai ake yin sa sai ka yi shi, yanzu misali sallah ana yin ta ne kadai dan Allah gani ya baka lada, dan Allah ya ce wanda zai baka shine ladan da ya tanadar maka, haka ne ƴan uwa. To sai kai sallah dan wani ya gani ka kayatar da shi ka burge shi ce kai amma wani babu dama ne ka burge shi, ko kuma zakka ko sadaka sai kai sadaka dan mutane su gani su ce kai fulanun sakhiyun wani akwai sakakken hannu wani akwai baya wani ka dauka ka bayar, to wannan aiki sunan sariya, to shi ma shirka ne. Haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kira shi da suna shirka. To in ka ce la ilaha illallah shirka ita ce riya. Wal fakhr malai ce da al fahari shi ma dole ne ka tafiyar da shi gaba daya. Malai ce wal fakhr wal khalq wal rasul huwa wal fakhr wa ma ashbaha zalik, kama da waɗannan abubuwan la ilaha illallah duk tana lazimta maka gaba ɗaya sai ka tafi da su daga gare ka. Sai malai ce wa qawluhu anna muhammadar rasulullah, fadin malan ko fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin da yake wa anna muhammadar rasulullah, bayan ka sheda babu an bauta da gaskiya sai Allah, abu na biyu shine sai ka sheda haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Malai ce ai abinda wannan yake nufi an tashhadu annahu rasulullah shine ka shaida annabi muhammad manzon Allah ne. Wa ay mursiluhu ila alkhalq, abinda wannan yake nufi shine Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga halitta. War rasulu, wanda ake kira da manzo, huwa man auha Allahu ilayhi bi shar'i wa amarahu bi tablighihi, manzo shine wanda Allah madaukakin sarki yayi masa wahayin wata shari'a sabuwa fil, sannan ya umarce shi da ya isar da shari'a zuwa ga mutane. Wannan shine manzo. Waye annabi? Annabi shine wanda Allah madaukakin sarki yayi masa wahayin shari'a ta wani annabin ya isar da ita ba ta sabuwa fil ba. Dan uwa an fahimta da kyau? Saboda wajen tarifin manzo da annaba da annabi, ana yin manzo shine wanda aka bashi shari'a kuma aka ce isar, annabi kuma shine wanda aka ba shari'a aka ce kai ya isar yayi aiki da ita akan kansa wannan kuskure ne da manzo da annabi kowa an ce ya isa bambancin su kawai shine shi manzo an ba shi sabuwar shari'a fil an ba shi littafi isa zuwa ga mutanansa to shi annabi sai aka ce ya dauki shari'ar wannan manzon da ya zo bayan sa ya isar da ita shine bambancin kawai amma kowa Allah ya aiko shi shi sai zamu zo mu karanta aya nan gaba kadan wacce take nuni Allah madaukakin sarki ya aiko annabi kamar yadda ya aiko manzo mala yace wa kana an-nasu qabla nuhin ala millatin wahidati mutane kafin zuwan annabi nuhu alaihi salam yan uwa sun kasance akan addini guda ɗaya ne kawai daga lokacin Allah ya halicci matarsa daga jikinsa ta hanyar su aka fara hayayyafa aka samar da mutane wannan ya haihu shi da matarsa wancan ya haihu shi da matarsa dan malaman tarihi suka ce da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam ya halicci matarsa Hawwa'u daga gare shi sai kasance haihuwarsu idan sun tashi suna haifar namiji ne da mace an gane idan suka haifi namiji da mace idan suka ƙara haihuwar namiji da mace sai a haɗa namijin wancan da macen wannan sai su yi aure a shari'ar su ba haramun bane dan uwa ya aure uwa amma haka ba ai ba za a samu yaduwa ba ko yawa to haka suke yi daga cikin abinda aka fara samun kisan kai na farko kamar yadda malamin tafsiri suke ambatawa shine tsakanin Habila da Kabila Habila dan annabi Adam ne an haife shi da yar uwarsa Kabila shi ma dan annabi Adam ne an haife shi da yar uwarsa to sai kasance an dauki yar uwar Habila an ba wa Kabila an dauki yar uwar Kabila an ba Habila ba an yi exchange ba kenan to shine abinda ake shi Kabila sai ga shi ya fi son yar uwarsa dan me za a mai canji shine sai ina fata an fahimta shine Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa wannan kisan da aka fara yi dukkanin wani kisan kai da za a yi a duniya daga lokacin zuwa har Allah ya dade kasansa sai an ba wanda ya fara sunnan ta kisa kamar sho irin wanda ya dace da shi dan uwa kun fahimta da kyau kuwa dukkanin kisan kan da za a yi tun daga lokacin da aka yi kisan kan farko har zuwa Allah tashi ya nade kasansa sai an dauki kamar sho ma'ana mummunan laifi an dauka an kai wa dan adam din farko da ya fara yi da ya fara kisan kai wannan shine illar sunnan ta mugun aiki duk wani aiki mummuna da da mutane ba su san shi ba ka zo ka sunnanta musu a unguwa ka kawo shi shi layi ka rinka yi mutane suka koya yara suka dauka wannan yana yi wancan yana yi to duk lokacin da aka irin wannan aikin a unguwa sai an dauki ka masho an kai maka ko ka mutu kana cikin kabarinka wallahi yan uwa shine man sanna sannatan sayyi'atan wanda duk ya sunnanta wata mummunar sunna fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm alqiyamah akwai laifin wannan sunnan da mummunar sunnan da ya sunnanta a kansa sannan dukkanin wanda yayi aiki da wannan mummunar sunnan har zuwa ranar tashin alqiyama za a ci gaba da kai mai ita yan uwa kaga wannan shine koda ya mutu abin zai ci gaba da shiga kabarin sa kamar yadda kuma idan ka zo sai ka ga wata sunna ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta mutu misali zan bayar misali sai ka zo unguwa sai ka tarar duk mata ya unguwa suna saki duk gele suke sa ba wanda yake sa hijabi a lokacin kai a gidansa sai ka sunnanta hijabi sai ba za a fita ba sai da hijabi da ayyanka da matanka kace kowa sai ya sa hijabi da matanka suka fara sa hijabi sai matan unguwa suka fara koyi da su shikenan wannan ta sa hijabi wancan ta sa hijabi sai abin ya zama ruwan dare to duk wacce ta sa hijabi a lokacin sai Allah ya baka nada ina fatan fahimta to haka al'amarin yake Allah subhanahu wataala ya samu dace mala yace kafin zuwan annabi nu kafin Allah madaukakin sarki ya aiko annabi nu alaihi salam al'umma duka sun kasance akan addini guda ɗaya ne shine addinin musulunci annabi adam da ƴaƴansa da jikokinsa gaba ɗaya duk addinin musulunci ake gaba ɗaya babu shirka yan uwa malai ce lam yahtaju ila rasulin a lokacin ba sa buƙatuwa zuwa ga wani manzo da zai musu wa'azi dama me yasa ake turo manzo ne dan ya zo ya kira mutane zuwa su daina bautar gunki su daina shirka su da su bautawa Allah ba haka bane to yanzu babu shirka haka ne tunda babu shirka kaga babu hikimar turo manzo kenan ko to shi sa ba a turo manzo ba saboda ka ba sa bukatuwa zuwa ga manzo summa kafiru ana nan sai mutane suka yawa aka dadu ana haihuwa ana haihuwa sai aka yawa wahtalafu wannan kuma sai ya haifar musu da samun sabani sabanin mi sabanin da ya haifar da shigowar da sadadowar shirka cikin al'umma ta farko a tarihin duniya gaba daya wanda shine Mal Abdullahi dan Abbas ya ba mu labari fa yadda yake cikin Sahih Bukhari shine wasu bayan Allah ne da aka samu nagartattu kamar yadda ina ji na ga mana a karatun baya Dawud da Ya'uq da Yaquf da Nasra da Yaquth waɗannan bayan Allah ne nagartattu Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sa a cikin suratul Nuh bayan Allah ne nagartattu masu bin Allah to lokacin da suka rasu sai shedan yayi wahayi ya kawata waɗanda suke tare da su cewa ya kamata waɗannan mutane kowanne ɗaya daga cikin su ayi ibada ba dan abota ta masa ba ba dan a rike shi a matsayin abin roƙo ba a'a kawai dan a rinka kallon bitin-bitimin sa a rinka tunawa da aikin alkhairin sa aikoyi da shi kun ji ta inda shedan ya fara shigowa ƴan uwa waɗannan mutane suka yadda kowanne ɗaya daga cikin su suka je akai bitin-bitimin sa a inda yake zama aka kafa shi duk wanda zai zo wucewa sai a ce Allah sarki akrama kallawa ne Allah sarki shehuwa ne yayi wa addini hidima yayi kaza sai a tuno da irin aikin sa za a yi koyi da shi a karan farko sai ka dauka abu ne mai kyau ko Mala Abdullahi da Abba sai ce har sai da zamani ya za ilimi ya bata jahilci ya mamaye al'umma sai shedan ya dawo al'umma da take a lokacin ba waɗannan da suke aikin farkon ba sai ce kun san dalilin da yasa kakanninku suka yi waɗannan bitin-bitin mutanen kuwa sun yi ne dan su bautata musu to daga lokacin sai aka fara bautar waɗannan mutane to kun ji asali na farko da Allah ya turo Annabi Nuhu alaihi salam shine manzo na farko ƴan uwa Allah ya sa mun fahimta shine ai daga cikin abin da su suke wa junan su wasici da shi suke ga wa junan su wa qalu ya tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uka wa nasra suke ga yawa junansu cewa wa qalu la tadhurunna alihatakum kada ku sake tsali allalunku ku daina bautata musu dan Nuhu yace ku daina bautata musu kada ku sake ku bar kada ku bar suwa kada ku bar yaghuth kada ku bar ya'uk duk kada ku tsali ku daina bautata musu ku cigaba da bautata musu wannan shedan kenan ya bullo musu ta wannan hanyar to ɗan uwa wannan shine sabanin da aka samu a cikin al'umma farko daga Annabi Adam zuwa jikokin jikokin sa Abdullahi ibn Abbas sai da aka karmi guda tauhidi kawai ake bautar Allah ake tsantsa babu shirka tauhidi kawai ake karmi guda sun shekara ba shirka kafin wannan abin da na ba ku labari ya faru to da ya faru shirka sai ta faru to a lokacin ta fama shekara 1150 shekara wa'azi kawai ana wa'azi ƴan uwa shekara 1150 ana fama ku dena ba saurare shi ba amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda yayi imani da Annabi Nuhu sai ƴan kadan daga cikin mutanansa eh shi ta idan ka zo kana wa'azi kaga irin gogormayar ka karanta irin gogormayar da Annabi Nuhu alaihi salam suka yi sai ka gode wa Allah madaukakin sarki kai a nan line na kuma an ka zo ka busa lasifika kai wa'azi sai ga mutane da yawa suna ta girgida kai sun yarda da kai kai ba haka bane sai ga mutane suna ta jimamin abin da suke na rashin kyautawa kai wa'azi an yarda da kai amma Annabin Allah manzon Allah sai da shekara 995 ko da 950 afwan 950 wa'azi kawai yake yi amma Allah subhanahu wataala ce wa ma amana ma'ahu illa qalilu ba wanda ya imani da shi sai ɗan kadan ya zama to ma abin izgili lokacin da Allah ya tashi halakar da mutanen Annabi Nuhu alaihi salam Allah subhanahu wataala ce da Annabi Nuhu ka je ka kera jirgin ruwa wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina ka je ka kera jirgin ruwa akan kulawar mu da wahayin mu lokacin da yake kira jirgin ruwan kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu dukkanin lokacin ta ne wa'azin ya daina ci kenan an koma kafin ta suka ce mata izgili annabi ne ya ce musu qala ala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun yace wannan izgilin da kuke mana lokacin nan da za bara mamu ma haka al'amarin ya kasance mallan yace lokacin da mutane suka samu sabani fa kanat hajatuhum ila ar-rusul to a lokacin sai kasance lalle suna da buƙatuwa na a turo musu da me da manzo fa arsalallahu ta'ala ar-rusula sai Allah madaukakin sarki ya fara aika musu da manzanni shine manzo na farko annabi nuhu qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu an-nabiyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الله سبحانه وتعالى يقول كان الناس متانيسن كسانتي امه واحده الامه تي غدا دايا اكن الدين غدا دايا شينه تن daga kan annabi adam alayhi salam har zuwa lokacin da shirka ta faru malamai suka ce a daidai nan wajen ana kaddaro na abu shine fahtalafu kana الناس امه واحده فاختلفوا mutane sun kasance akan addini guda daya fahtalafu sai suka samu sabani ta hanyar me ta hanyar sadadowar shirka cikin su sai Allah madaukakin sarki ya turo annabawa masu bushara wa munzirina ko masu gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba ya kuma saukar musu da littattafai bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi dan su hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka samu sabani a kansa to wannan shine a dalili na farko da Allah madaukakin sarki turo manzo na farko shine annabi Nuhu alaihi salam yawa wannan aya tana daya daga cikin ayat da nake mana isharar zuwa gare ta kaza cewa annabi shi ma Allah madaukakin sarki ya aiko shi kamar yadda ya aiko manzo Allah madaukakin sarki ce fa ba'atha Allahu min nabiyina sai Allah ya turo ya aiko da manzanni da annabawa kaga ashe yadda aka turo da manzo shi ma annabi haka aka yi me aka aiko shi an aiko shi ya isar da sakon Allah zuwa ga mutane sai dai ba a bashi sabuwar shari'a ba mallai ce far rusulu kaga manzanni inma bu'ithat hina talafa an-nasu liyahkumu bainahum bil haqq Allah madaukakin sarki ya turo su ne yayin da mutane suka yi sabani dan su manzannin su yi hukunci tsakanin mutane da adalci da gaskiya walihaza shi sa kana awwalur rusuli nuhan alayhi salam sai kasance farkon manzanni daga cikin manzannin Allah shine annabi nuhu alayhi salam wa akhiruhum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kuma na karshe cikamakin annabawa da manzanni gaba daya shine annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fala budda min al-imani bi anna muhammadan rasulullah ba makawa tilas ne wajibi ne kai imani annabi muhammad manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wala budda an nu'mina kuma dole ne wajibi ne duk musulmi gaba daya mu yi imani bi annahu khataman nabiyina sallallahu alaihi wasallam sai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine cikamakin annabawa gaba daya wato wannan malamin ya maka shimfada ne dan ya nuna maka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dole ne wajibi ne mutum ya jaddada risalarsa sai dauko maka asalin risala ma daga sani daga nayi samu asali shine ta annabi nuhu alaihi salam daga annabi nuhu kuma Allah ya ci gaba da turo manzanni to dole ne duk musulmi da manzo na farko da Allah ya fara turowa shine wa annabi nuhu alaihi salam sannan manzo na karshe da Allah madaukakin sarki ya turo zuwa ga duniya shine wa annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma dole ne mutum ya yadda cewa daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wani me ba wani manzo shine cikamakin annabawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kasance baban ɗaya daga cikin ku ba sai dai shi menene manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wani manzo babu wani annabi da Allah ya ƙara aikowa shi sa da Allah ya tashi kawo risala ta ƙarshe sai ya bambanta ta da sauran risalolin me ya bambanci kowanne annabi da manzo daga cikin sauran annabawa da Allah ya aiko kafin manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi Allah yana aiko shi ne zuwa ga mutanansa kadai kawai zuwa ga garinsu zuwa ga yankinsa zuwa ga kabilarsa kawai amma da Allah madaukakin sarki ya tashi turo manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi sai ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ga talikai gaba dai aka ce al alam kullu ma si wallahi fa huwa al alam duk abinda ba Allah ba alam an gane ai to Allah ya turo manzon sa zuwa ga kowa wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas ba mu turo ka ba sai dan ka zanto gaba daya zuwa ga mutane duka to wannan sai ya bambanta manzancin manzon Allah irada amci tsara tabbata a gare shi da sauran annabawa shine shumuliya gamewa gamewar manzancin gaba daya fifikon manzancin sa akan sauran a manzanni saboda me saboda shine annabi na karshe daga shi ba wani to shi sai yanzu babu wani wanda zai ji sakon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai imani da shi ba sai ya shiga wuta ba wanda kuma zai ji sakon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi imani da shi sai ya shiga aljanna Allah ya sa mu daga cikin masu imani malai ya ce wa mimma sabaqa daga abin da ya gabata na karatu da muka yi يؤلم خطأ المؤرخين الذين قالوا دغنن زاكا غانو كسكورن واسو daga cikin malaman tarihi sune al muarrikhuna wadanda suke cewa inna hunaka rasulan aw akthara qabla nuh ko malaman tarihi da suke cewa ɗan uwa kafin annabi nuh alaihi salam wai an yi wasu manzanni an yi manzo ko daya ko fiye da daya ma'ana dai kafin zuwa annabi nuhu akwai wasu manzanni da suka kasance shi annabi nuhu ya zo ne bayan wasu manzanni malai ce wannan kuskure ne waye manzo na farko annabi nuhu alaihi salam da wannan nassin a karatu da muka yanzu kuma zamu ji ƙarin dalilai da malai zai ƙara mana yanzu insha Allah ta'ala malai ce falaysa qabla nuhin alaihi salam rasulun bidalili qawli llahi ta'ala malai ce kafin annabi nuhu alaihi salam babu wani manzo da Allah madaukakin sarki ya turo saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wa nabina min ba'di Allah yace da manzansa inna auhayna ilayka hakika mun yi wahayi ga nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu sai yace wan nabina min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan annabi nuhu dan sai ya fito ɗan uwa ko a ce duk wani annabi da ya zo bayan wane ne annabi nuhu alaihi salam shine manzo na farko da Allah ya fara turowa wa qala Allah azza wa jalla hakanan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a cikin wata aya da yace walaqad arsalna nuhan hakika mun aiko annabi nuhu wa ibrahima mun aiko annabi ibrahim alaihi salam sai Allah ya ce وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب sai muka sanya annabta da kuma littafin da muka saukar karkashin zurriyar annabi nuhu da annabuwa da annabi ibrahim ashe sai ya kasance duk wani annabi da yazo aka bashi littafi daga cikin zuriyar wa ya fito annabi nuhu da annabi ibrahim ina fatan fahimta yan uwa to wannan shine abin da ayat take nuna saboda ka babu wani manzo kafin annabi nuhu alaihi salam a bayan sa ne akwai manzanni bayan sa bayan ya zo ya tafi to shine sai manzanni kuma suka ci gaba da kasancewa tarihin da suke bayyana cewa akwai manzo kafin annabi nuhu ya ce wannan kuskure suke bale ce ai fi dhurriyatihim khassa ai a cikin zuriyar su ne waɗannan mutane guda biyu ko waɗannan annaba masu girma guda biyu annabi nuhu alaihi salam wa min as-sunnati daga cikin dalilai na sunna da suke nuna cewa babu wani manzo kafin annabi nuhu ma jaa fi hadisi shafa'ati abinda yazo a cikin hadisin shafa'a ɗan uwa yayin mun san hadisin shafa'a ko shafa'a shine hadisin ceton da manzon Allah zai yi irada aminci tsara tabbata a gare shi ran tashin alkiyama annan nasa ya'tuna ila nuhin fa yaquluna lahu mutane za mu je gaba ɗayan mu wajen annabi nuhu alaihi salam sai mu ce da shi أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض زين سيا قاري يا نوح كل سنة إذا الله تشك يا مساء متاني سكا شغت كم بلائي دا مصيبة دا بس تبا شغت كم تبا بس تبا صور إرن تأرايوس بقبا دا تذا سرنك أني منتي توشين يا سرنك أياو بن أنباوا akan annabawa da manzanni su roƙa musu Allah Allah madaukakin sarki musu hisabi gaba ɗaya ni da ku duk muna ciki ina fata mun fahimta lokacin da rana Allah madaukakin sarki zai sako da ita daidai kan mutum bai fi mil ɗaya ba bala'i yayi bala'i kenan to lokacin mutane za su rinka bin manzanni suna cewa da manzannin Allah ku roƙa mana Allah ayi hisabi kowa ya samu kuma sa kuma samu kuma samu hutu to wajen wanda ake fara zuwa shine wa annabi nuhu alaihi salam that is say ya nuhu kai ne farkon manzan da Allah ya tura zuwa ga mabuta kasa kai ne farkon manzan da Allah ya tura zuwa ga mabuta kasa kaga wai manzo na farko kenan annabi nuhu alaihi salam da kuwa wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a hadisi mai lamba ta 3340 imam muslim ya fitar da shi a hadisi mai lamba ta 1194 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yarda malaka faqidatuna aqidamu shine anna awwalar rusuli farqan manzo shine nuhun alayhi salam annabi nuhu alayhi salam wa akhiruhum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam na karshen su kuma shine annabi muhammad irada amincin Allah ya kara tabbata a gare shi malaka famanidda annubuwatu yayi da'awar annabta yake shi annabi ne bayan manzon Allah irada amincin ya kara tabbata a gare shi fa hukmuhu annahu kafirun hukuncin wannan to shine ya kafarta duk wanda aka samu yanzu bayan komawar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa ga Allah sai ya ce shi ma annabi ne shi manzon Allah ne wannan ya zama kafiri saboda ya kareta Allah dan uwa ne hukuncin wanda ya kareta Allah yayi ridda to an ku samu da yawa yan uwa an samu wanda suke da awar annabi dama manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za a samu kusan mutum 30 dajjaluna makaryata tatacin makaryata yaz'umuna annahum kulluhum yaz'umuna annahum nabiyyu kowanne ɗaya daga cikin su yana cewa shi annabi ne to tun a zamanin annabi an samu wanda suka bar cewa su annabi ne fa ga irin su musallamatul kazzab shi musallama tun lokacin annabi ya aika da annabi ta gaba cewa annabi ya zo ai sulhu annabi ya dai rike wani bangare na garin na Laraba shi ma ya rike wani bangare ina fata an fahimta tun zamanin annabi to ya mutu a lokacin sayyidina Abubakar lokacin da aka yakin Yamama ana aka kashe shi bai musulunta ba akwai irin su Sajja akwai irin su Kulayha al-Asad akwai suna da yawa duk sun fito sun ce su asalawa daga cikin su ma har akwai na zamanin nan kwana-kwanan nan wanda ya rasu shine Mirza Ahmad ina ji kuna jin labarin su ko shi wancan Ahmad Gulam din wani dan kasar India ne bai sai da mutuwa ba ya fito yace shi ma annabi ne shine an yi masa wahayi annabi dan kasar India kenan yace shi ma annabi to shi ma yana cikin wanda suke da awar annabta to almuhimmi da yan uwa shine mallai yace dukkanin wanda ya da awar cewa shi annabi ne bayan manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi to wannan ya kafarta saboda ya kareta Allah ya kareta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka li qaulillahi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce walakin rasulullahi wa khataman nabiyina sai dai shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne wa khataman nabiyina kuma cikamakin annabawa ne to tunda Allah ya ce annabi shine cikamakin annabawa cikamaki wanda shine cike su daga shi babu wani to idan wani yayi da awar cewa shi gashi bayan annabin kuma kaga ba ya kareta kenan ya kareta alqur'ani ta kareta alqur'ani kuma wannan ridda ne malaka wa lam yaqul subhanahu idan ka kalli ayat daban da kyau za ka ga ayar akwai balaga a cikin ta Allah da ya tashi bayani a cikin ayar bai ce wa khatamar rusul ba bai ce annabi shine cikamakin manzanni ba sai ya ce cikamakin wa annabawa saboda ai sai annabi ya zama annabi sannan yake kaiwa manzo haka ne ko kowanne manzo annabi ne amma ba kowanne annabi ne manzo ba an gane kowanne manzo annabi ne amma ba kowanne annabi ne manzo ba. Sai na fatan fahimta. To da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya ce walakin rasulullah wa khataman nabiyina, cikamakin annabawa ba cikamakin manzanni ba. Inda to aka cikamakin manzanni sai ake to ai za a iya samun annabi, manzo aka ce, manzo aka ce an rufe kofa ba za a ƙara samun manzo ba, amma annaba za a iya samu. To sai Allah ya dauko na kasan ya ce wa khataman nabiyina, da cikam shine cikamakin annabawa. Mala yace ma annahu qala rasulullah bil awwalullah, sai dai kuma shi manzon Allah ne. Li'annahu idza kana khatamun nabiyina fa huwa khataman rusul, saboda idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance cikamakin annabawa ne, to lalle fa ya kasance cikamakin manzanni ne. Izla risalati illa ba'da nubuwa, saboda ai annabta ba ta kasancewa sai bayan manzanci, annabta take fara zuwa sannan manzanci. Fa idan tafatin nubuwa ba'dahu far risalatu min babi aula, idan aka kore annabta bayan sa, to manzanci shi yafi cancanta da a kore shi bayan annabta. Malaci karfe nawa ne? Karfe nawa dan kan nan sanu da 20 da na'am. Malaci shahadatu anna muhammadar rasulullah, shaidawa babu abun bauta, shaidawa annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne. Tastalzimu umuran, yan uwa tana lazimta wani abu daga lokacin da kace ashhadu anna muhammadar rasulullah, na shaida na yarda annabi muhammad irada aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne, sai malaka ce to tastalzimu umuran, wannan abin da ka faɗa ya lazimta maka wasu al'amura, dole ne ka yarda da su bayan wannan shaidawar da kai. Al'amura suna da yawa, malam zai kawo mana su, zamu karanta koda ɗaya ne ko biyu insha Allah ta'ala. Minha, daga ciki al'awwal, na farko shine in dai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, to dole ne ka yarda da tasdiqu, dole ne ka gaskata manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin duk abin da ya bada labari. Duk wani labari da annabi ya bayar dole ka yarda da shi, ya dace da kwakwalwarka bai dace da kwakwalwarka ba, yayi daidai da san zuciyarka bai daidai da san zuciyarka ba, dole ne ka ji ka yarda da shi, saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin sa labari ne daga Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, malaka bi haythu la yakunu 'inda al-insani taraddudun fi ma akhbara bihi sallallahu alayhi wa sallam, ta yadda mutum ba zai samu kowanne irin kokonto ba cikin duk abinda annabi sallallahu alayhi wa sallam ya bada labari akan sa. Bal yakunu fi qalbihi ashadd mimma nataqa, abinda ma ake so ya kasance abinda ke cikin zuciyarsa na imani da maganar manzon Allah ya fi ƙarfi ya fi tsanani sama da abinda ma bakin sa ya furta. Idan aka ce maka annabi ya faɗa, imanin da kai da annabi ya ce cewa duk abinda annabi ya faɗa na labari gaskiya ne fiye da bafarcin da kai a bakin ka, haka ake so. Kama qala azza wa jalla, kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Al-Qur'ani a cikin littafin sa mai tsarki, yace innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun, lalle innahu lahaqqun al-Qur'ani gaskiya ne mithla ma annakum tantiquna, fatan kwacin misalin abin da kuka sace kuna furtawa. Yadda ka san abin da kake faɗa ka gani an yi a gaban ka kai ba da labari ka tabbatar gaskiya ne, to Al-Qur'ani gaskiya sa tafi ma wannan gaskiyar da kake daukar labarin naka. Gaskiyar Al-Qur'ani tafi gaskiyar labarin ka da kake bayarwa lokacin da kake ba da labari akan abin da ka kake cewa gaskiya ne, abu ne da ka san shi an yi a gaban ka sai ka zo kake faɗan sa. Yanzu kana shakka cewa wannan abin da kake faɗa ƙarya ne, to labarin Al-Qur'ani gaskiya sa fiye da kai yaqini da wannan labarin naka, shine innahu lahaqqun mithla ma annakum tamtiquna. Qala ta fal insanu la yashku fi ma yantiqu bihi, dan adam fa baya shakka cikin abin da yake bada labari akan sa inda ya tabbatar da shi. Kazalika ma yantiqu bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, qala ta to haka nan duk abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata ma shakka ko kokonto a cikin sa. Wa na'lamu annahu al-haq, kuma muna sani yanke cewa lalle gaskiya ne. Lakin bainana wa bainahu mafawizun wa huwa sanad, malaka sai dai tsakaninmu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai tazara, akwai nisa, babu wani a cikin mu anan da yake zaune da ya zamani da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. to ai na kaji labarin sa ai na kaji magana sa kai imani da ita shi mali shine mali yace akwai tazara me tazara as-sanad shine sanadi me sanadin shine wani yaji daga wani wani yaji daga wani shi kuma daga wani yaji can shi kuma da abin har yaje zuwa gawa zuwa ga sahabiya zuwa gawa zuwa ga manzon Allah tsira da aminci tsara yan uwa wannan shine ake cewa sanadi sanadi shine silsila silsilatul rijalil musila ila al-matan shine sanadi silsilatul rijalul musila ila al-matan shine jerin gwanan mazaje da za su sadar da kai zuwa ga matani me matani shine maganar manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda gaba ɗayan babu wanda ya zamani da annabi to amma ai wannan hadisin da muke karanta Imam an-Nawawi ne ya rubuta shi ko shi ma Imam an-Nawawi akwai inda ya ciro zaka ji ya ce rawahul bukhari ko rawahul muslim haka ne to shi Imam al-Bukhari idan ka je ka dauki littafin sa na sahihul bukhari zaka ji ya ce qala haddathani fulanu sai ga maka sunan malamin qala haddathani fulanu malamin sa shi ma daga wanda yaji har abin yaje kan sahabi sahabi shi kuma ya zauna da wa da manzon Allah ira da aminci tsara tabbata sai ka ji sahabi ya ce qala rasulullahi sallallahu zance ba ya fito ba kenan to wannan shine abinda yake sada mu da manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kamar labarin shahalabari shine bane yanzu labarin kun ya girma kaka abinda ya faru a Kano abinda ya faru a Kano shekara 200 da suka wuce in za a baka labarin tsumburbura da barbushe ba masanadi haka za a kawo maka shi ka yarda kanka yadda dai haka yake a ce maka kan goron dutse an yi wata jira mai suna tsumburbura ana kaza ana kaza waye je ya ganta aina aka yi oho dai labari ne dole ba haka bane amma waye ji daga wani waye ji daga wani har aka ga wanda ya ga tsumburbura din yazo ya bada labari an gane ai to hadisin manzon Allah ba haka yake ba hadisin manzon Allah addini ne yan uwa duk abin da kaji an ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ba abu kaza to addini ne shi ta ɗaya daga cikin magabata ke cewa al isnadu min ad-din laula al isnad la qala man sha'a ma sha'a yace wannan isnadin da kake gani a ce haddathani fulanu haddathani wani yace wannan wallahi na daga cikin addinin musulunci da kowa kamata ya riko da shi yace da ba dan wannan isnadin ba da wanda ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama yanzu idan mutum ya sha koko ya koshi kawai ba sai ya share guri yace manzon Allah yace kaza ba ba haka bane in ba isnadi kawai sai yace ai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda ya sha koko za a bashi lada 10 sai a ce ai na kaji haka ne ko kaga sai a kare yau manzon Allah ƙarya amma in ba isnadi fa kowa zai faɗa abin da ya ga dama ne yawa to tazara da take tsakanin tsira da aminci agare shine isnad annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata agare shi laisa amamuna ai baya gaban ba mu rayu da shi ba lakin idza sabata alhadithu anir rasul sallallahu alaihi wa sallam sai dai idan hadisi ya tabbata daga wajaba alaina tasdiquhu to wajibin mu ne dole mu ne mu gaskata shi dan uwa akwai hadari mai girman gaske a ce maka manzon Allah ya ce ka karyata shi wallahi dan uwa akwai wasa ne wato kana kan tafi da imanin ka ne kana kan daidai yake da a ce maka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana magana ka ce baka yadda ba kana kan tafi da imanin ka ne Allah ya sa mu dace saboda haka mu daina ganganci a ce mana magana manzon Allah ce mutum ya ce bai yadda ba eh saboda abu ne da yanzu ya zama ruwan dare ya zama kowa kawai idan ya bushe iska sai ce shi hadisi kaza bai yadda da shi ba wai yanzu mutane har sun dawo suna gwada hadisi da hankalin su wai hadisi in bai dace da hankalin sa ba zai jifa da shi to kai a matsayin ka nawa yanzu da hankalin ka da nawa iri ɗaya ne da tashiri ɗaya ne kowa hankalin sa daban abinda bai dace da hankalin ka ba ni zai dace da nawa abinda bai dace da nawa ba shi kuma zai dace da nasa ba haka bane to in kowa sai hadisi ya dace da hankalin sa wannan hadisi za a karba kenan kowa hadisi dai Allah ba zai kai labari ba so da hadisi ana gwada shi ne ya tabbata in ya tabbata shikenan kawai sami ina wa tsan ba da hankali ake gwada hadisi da yan uwa yanzu kun ga wannan sai ya jawo mana har aka samu masu ganganci da suke gani cewa duk hadisin manzo Allah bai tabbata ba wanda ake cewa su yan kalaka to ko yan tatsini mun sha yin bayani akan su su yanzu suna gani cewa duk hadisi ba ƙarya ne kawai kuma sai yadda da shi ba sun yadda da wani ba sai yadda da wani ba hadisi kaza ya tabbata, hadisi kaza bai tabbata ba, hadisi kaza daidai ne, hadisi kaza ba daidai bane, to in sai aka hadisan ma ƙarya ne, to su kuma sai ka ce musu me kenan, duk hadisan masu sun kore su, sun yi fitowar da su gaba ɗaya, sun tattara sun ce duk ƙarya ne, ma da Bukharin da Muslim din duk makaryata ne. Kun ga irin illar kenan. To yanzu aka ce maka babu hadisan Annabi saboda Allah, da me zaka yi ibada, da me zaka yi ibada, shi kansa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a shi, da me zaka san shi, ka ga mun da me zaka san Annabi idan babu hadisi? Babu. Babban gangancin Allah madaukakin sarki ya samu dace. Malai ce sawa'un alimna wajahahu am lam lamhu, daidai ne ya kasance hadisin mun gano inda ya fuskanta ko bamu gano ba. Ahyanan na'ti ahadithan ariful ma'ana, wani lokaci zamu zo kan hadisan da mun san ma'anar su, lakin la na'rifu wajaha, sai dai bamu san inda hadisan suka dosa ba. Fal wajibu alaina at-tasdiqa, abin da yake wajibi akan mu shine mu gaskata wannan hadisin. Dama abin da Allah madaukakin sarki ya bautar da mu game da maganar Allah da manzon sa shine kawai imani. Imani duk inda aka ce maka Allah da manzansa sun ce, babu wanda ya saka sai ga rinka bincike cewa to me hikimar magana, me take nufi? A'a, inda ya tabbata Allah ne faɗa, Qur'ani ne wannan, shikenan. In ya tabbata manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, shikenan, gama kawai. Shine abinda Allah ya ce, inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, kadai maganar mu'mina yadda take kasancewa duk lokacin da aka ce ku zo ga Allah, ya ce ku yi abu kaza, ga Annabi ya ce ku yi abu kaza, sai dai kaji sun ce mun ji mun bi. Allah ya ce kaga irin waɗannan sune masu rabauta, kaga duk wanda bai zamto irin su ba, ba mai rabauta bane kenan. Shi sa kai a matsayin ka na mu'mini, duk abin da aka ce maka Allah ya ce, Annabi ya ce, shikenan, kawai sai ka ce alal aini war ra'si. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Dan uwa, sai mu dakata anan saboda zamu shiga abu na biyu da karatun sosai, in muka shiga kuma ba lallai mu iya karasawa ba, insha Allah ta'ala sai mu dakata anan sai karatu na gaba. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana. Dan ba aron fesir nake, wani aron fesir yawa. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله.